ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na masallacin FMC na garin Azarai a jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan ita ce halka ta 13 a wannan yammaci na juma'a 24 ga watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da 17 ga watan maris shekara ta 2023 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba mun yi bayani ko mun yi ishara kan nassi da wasu daga cikin al'umma musulmi suka dogara da shi kan bikin murnan haihuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam nassin isharar kawai muka yi tai amma ba mu karanta shi ba a halkokin da suka gabata cewa babban annabi sallallahu alaihi wa sallam al-Abbas yayi mafarki bayan rasuwan Abu Lahab shi ma yana cikin bakwanin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mafarki cewa shi al-Abbas yayi mafarki cewa ya ga Abu Lahab a cikin matsanancin yanayi sai aka shayar da shi wani ruwa don a sassauta masa wannan yanayi da yake cikin matsananci ba kuma yasa aka shayar da shi wannan ruwan ba sai don yanta baiwarsa da ya yi lokacin da ta zo ta kawo masa bisharan haihuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin musulmi suna kafa hujja da wannan akan halaccin yin bikin murnan haihuwa annabi ko kuma ingancinsa to tambayar ita ce shin wannan din hujja ne da zai ba musulmi dama wajen yin wannan biki dube da cewa bikin ana daukansa a matsayin ibada ce to wannan nassi kamar yadda muka yi ishara a baya Bukhari ya fitar da shi amma ba da wannan lafazin da muka ambata ba kuma ba da lafazin da wanda suke kafa hujja da shi suke ambato ba lafazin yanda ya zo cikin sahihul Bukhari gashi nan kamar haka qala urwatu ibn zubair wa thuwaibatu maulatul li abi lahab kana abu lahab a'taqaha fa arda'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam falamma mata abu lahab uriya ba'd ahlihi bi sharri hiba qala lahu ma dha laqit qala abu lahab لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة وانا شيني لفظين دا يكي تكيون بخاري برمو جماعنا اللفظين عروة عن زبير بيدك تكيون تابعي يتي وثويبة اتكما ثويبة مولاة لأبي لهب وتتكي مولاك أبو لهب انت مولا shine bawanka wanda ka yanta shi. To Fuwaiba baiwar Abu Lahab da ya yanta, kana Abu Lahabin a ataqaha, Abu Lahab ya kasance ya yanta ta. Fa arda'atin nabiyya, mun ji ai bai ambaci dalilin da yasa Abu Lahab ya yanta ta ba. Urwa bai ambaci dalilin da yasa Abu Lahab ya yanta ta ba. Yace kana Abu Lahabin a ataqaha, Abu Lahab ya kasance ya yanta ta, wa kenan Fuwaiba. Fa arda'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai ta shahid da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab, lokacin da Abu Lahab ya mutu, quri ya ba'du ahlihi bi sharri hiba, sai aka nuna wa wasu daga cikin iyalan gidansa, aka nuna musu shi yana cikin matsanancin yanayi, yana cikin matsanancin hali, kenan ana gana masa azaba saboda ya mutu mushriki, kuma ya tsangwami annabi, ya cutar da annabi, ya dasa gaba da kiyayya tsakaninsa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Shi yasa aka nuna wa wasu daga cikin iyalansa, aka nuna musu shi a cikin mafarkinsu yana cikin matsanancin yanayi. Kala lahu, wani daga cikin iyalansa lokacin da ya gan shi a cikin wannan matsanancin yanayi sai ya ce masa, ma zalakita, me kariska a lahirarka kenan. Kala Abu Lahab, sai Abu Lahab ya ce, lam alqa ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi ataqati Fuwaiba, ya ce babu wani abu da na samu na alheri banda dan shayar da ni da aka yi daga wannan. Sai ya nuna yar fatar da take tsakanin babban yatsarsa da yatsar nuni, yatsa manuniya, akwai wata yar karamar fata ko, to dan ruwan da zai zauna a gun iya shi ne aka shayar da shi. Kaga ba wani ruwa ne da ya taka kara karya ba, bai fi digon ruwa ba. Tunda yanzu in zaka zuba ruwa a wannan yar fatar da take tsakanin babban yatsa da yatsa ta nuni, ruwan da zai saura ko ruwan da zai zuba a wannan guri ya zauna ya tsaya bai wuce digo ba, sauran duk za su zube. To shi ne ya ce an shayar da shi daga nan, ma'ana ɗan ruwan da bai taka kara ya karya ba. Me yasa aka shayar da shi? Bi a taƙati Fuwaiba, saboda ‘yanta Fuwaiba da nayi. Mun ji nassin Bukhari bai ambaci dalilin da ya sa Abu Lahab ya ‘yanta Fuwaiba ba. To wannan za mu riƙe shi a matsayin hujja. Gashi dai bai ambaci dalilin da ya sa Abu Lahab ya ‘yanta Fuwaiba ba, Imam al-Bukhari ya fitar da shi wannan hadisi. Sai dai kuma hadisi ne mursali, hadisi ne mursali, tare da cewa a cikin hadisin ba a ambata mana dalilin da ya sa Abu Lahab ya ‘yanta Fuwaiba ba. Abu Lahab bai ambaci dalilin ba, shi dai ya ‘yanta Fuwaiba. To a ina ne aka gano dalilin da ya sa Abu Lahab ya ‘yanta Fuwaiba? Wannan cikin littattafan sira ne. Akwai siratu Ibn Hisham, ya kawo bayani kan dalilin da ya sanya Abu Lahab ya ‘yanta Fuwaiba. Imamu Suhaili a cikin littafinsa Ar-Rawdul Unuf fi sharhi siratin nabawiyya li Ibn Hisham ya ambaci bayanin dalla-dalla sababin da ya sanya Abu Lahab ya ‘yanta Fuwaiba. Bayan ya kawo wannan riwayar da muka karanta, Imamu Suhaili cikin littafinsa Ar-Rawdul Unuf sai ya biyo baya da ambaton dalili da ya sanya Abu Lahab ya ‘yanta Fuwaiba. Yake ba da labari, yake cewa a wata riwaya daban wacce ba Bukhari ba ne ya fitar da ita, riwayar tana bayyana cewa wanda ya ga Abu Lahab a cikin wannan matsanancin yanayi ɗan uwansa ne Al-Abbas, amma a riwayar Bukhari an ce wani daga cikin iyalansa. Ɗan uwansa ne Al-Abbas, Al-Abbas yake ba da labari, ya ce na zauna shekaru masu tarin yawa bayan rasuwan Abu Lahab, ban taɓa ganinsa ba tun da ya rasu, ban taɓa mafarkinsa ba, ban taɓa ganinsa a cikin bacci ba. Ya ce wata rana kwatsam sai na gan shi a cikin mafi sharrin yanayi, ana gana masa azaba. In ji Al-Abbas, ɗaya daga cikin bakwanin annabi sallallahu alaihi wa sallam. lokacin da na ganshi a wannan yanayi sai na tambaye shi ya haka me ke faruwa haka sai ya bani amsa yace ma laqitu ba'dakum raha yace ai tunda na barku na koma ga Allah na mutu kenan ban samu hutu ba ina cikin azaba inji Abu Lahab yake ga babban annabi Al Abbas yace illa annal azaba yukhaffafu anni kulla yawm ithnain yace sai dai ita wannan azabar da nake ciki ana sassauta min ita duk ranar litinin ana sassauta min ita duk ranar litinin wa zalika dalilin ko da yasa ake sassauta min ita duk ranar litinin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wulida yawmul ithnain wannan maganan imamu suhaili ne Abu Lahab ya ce tunda ya tafi ya bar ƴan uwansa bai gushe ba ana gana masa azaba yana cikin matsanancin yanayi sai dai kuma duk ranar litinin za a dan sassauta masa azaba to me dalili da yasa ake sassauta masa azaba Imam Suhaili yace wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wulida yawmul ithnain yace dalili ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi ranar litinin wa kanat suwayba kad basharatu bi maulidihi suwayba tayi bushara wa Abu Lahab da haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifi annabi sai ta zo gurin Abu Lahab ubangidanta kenan sai take ce masa asha'arta anna aminata waladan gulaman li akhika abdullahi shin kana da labari kuwa cewa amina ta haifa wa dan uwanka abdullahi da shine bisharar da tazo taiwa Abu Lahab sai Abu Lahab ya ce mata izhabi wa anti hurra je kike kin yantu ke ya ce yantacciya ce na yanta ki me yasa saboda wannan bishara da kika mu to sai wannan yanta suwayban da yayi inji Imam Suhaili yace sai ya amfane shi a cikin wutan jahannama ana gana masa azaba to amma din rallitinin za a sassauta masa kamar yadda Abu Lahab ya zamanto cikin wanda suka fi saukin azaba cikin ƴan wuta inji Imam Suhaili wannan ya kawo shi cikin littafin sa Ar-Raudul Unuf kenan yanzu bayani da yazo yake bayyana cewar dalilin da ya sanya Abu Lahab ya yanta Suwayba shine bishara da tazo ta yi wa Abu Lahab din na haihuwa annabi wannan ba cikin Sahihul Bukhari bane yana cikin ina ɗaya daga cikin littafin sira Ar-Raudul Unuf shi kuma Imam Suhaili ya nakalto a cikin siratu Ibnu Hisham shi kuma Ibnu Hisham ya dama ya tattara sira ce ta Ibnu Ishaq Ibnu Ishaq kuma sirar sa galibinta yana kawo su babu sanadi mun gane sanadi shine daga wane daga wane daga wane kaza da kaza ya faru wasu daga ciki yana kawowa da sanadi amma in ka duba sai ka ga mai rauni ne wasu kuma zai kawo ma ba sanadi to yanzu kissar da aka kawo ta ba sanadi menene makomarta idan tana da alaka da ibada akwai wata ka'ida ta malamai malaman tarihin musulunci dangane da tarihi ina jin in ban mance ba mun taba ishara akan ta a baya a wannan majalisi ko wani majalisi daban sira annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman rayuwarsa da yayi daga haihuwarsa zuwa aiko shi idan ka duba zaka ga galibin su riwayoyin da aka kawo ba ingantattu bane me yasa saboda a lokacin babu masu kiyaye riwaya mun gane wannan bayani a lokacin ba a ma san shi annabi bane kaga kenan abin da zai faru da shi ba lallai a kiyaye shi ba sai zamanto abin da ya faru da annabi daga haihuwarsa zuwa lokacin da ya kai shekara 40 idan ka duba wannan tarihi zaka ga galibin sa za a iya cewa kashi 60 cikin 100 zaka ga sun zo ba ingantattu ba saboda a lokacin babu wanda suke kiyaye riwaya na abin da annabi yayi ko abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko abin da yazo daga annabi saboda ba a san cewa shi annabi bane to yanzu da haka ya faru kenan yanzu duk wata riwaya da ta zo wacce bata inganta ba ko kuma bata da sanadi da take bayani kan rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu karbe ta ba sai ingantacciya za mu sa ka'ida mu sanya sharadi cewa idan an kawo mana riwaya da take da alaka da rayuwa annabi in bata inganta ba za mu karbe ta ba in muka ce duk riwayoyin da aka kawo wanda ba su inganta ba da suke bayyana rayuwa annabi ba za mu karba ba to za mu rasa kaso mai yawa na rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun fahimci bayanin in muka ce iya riwayoyi ingantattu za mu takaita da su wajen fito da surar hoton rayuwa annabi to za mu rasa kaso mai yawa na surar rayuwa annabi ka kenan dole sai mun karbi har riwayoyin da ba su inganta ba wajen bayani kan rayuwa annabi kan sirar annabi in muna so rayuwar ta fito cikakkiya kammalalliya amma in muka ce za mu takaita da iya riwayoyi wanda suka inganta za mu rasa kaso mai yawa na surar rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu idan za mu karbi har riwayoyin da ba su inganta ba dan mu fito da surar rayuwa annabi mu fito da sirar annabi sallallahu alaihi wasallam shin duka za mu karba a kowane bangare sai malamai suka sa ka'ida saboda kar a biyo ta wannan bangare a shigo da riwayoyin da ba su inganta ba a zo da abin da ba addini ba kuma a ce addini ne a dauka ayi sai suka sa ka'ida suka ce ka'ida yanzu ita ce riwayar da ta zo take bayani kan rayuwa annabi kan sirar annabi idan ya zama batta da alaka da aqida ai mun san aqida batta da alaka da shari'a shari'a kuma shine abin da ya shafi su tsariki su alula su salla su azumi su zakka aqida kuma ya shafi tauhidi riwayar da aka kawo idan ta zama batta da alaka da aqida batta da alaka da shari'a mai rauni za a iya karbanta ayi amfani da ita misali riwaya ta zo tana bayyana gurin da aka yaki kaza ko kuma gurin da aka abu kaza ya faru kaga bayani kan guri bashi da alaka da aqida bashi da alaka da shari'a suka ce to anan za su karbi za a karbi ko da riwayar da bata inganta ba ko kuma riwaya ta zo tana bayanin kan lokacin da abu kaza ya faru kaga lokacin da abu kaza ya faru kai sai bashi da alaka da aqida bashi da alaka da shari'a suka ce irin wannan din za a karbi riwaya da bata inganta ba amma idan aka kawo riwaya da akan bayani dan gane da sirar annabi sai aka duba riwayar sai aka ga tana da alaka da aqida ko kuma tana da alaka da shari'a to nan ba za a karba ba sai ingantacciya saboda ba a bautawa Allah da riwayoyi wanda ba su inganta ba saboda ba a da tabbacin shari'a daga gurin Allah ce mun gane bayanin za mu bautawa Allah da shari'a da ta zo daga gurin sa riwaya da bata inganta ba kuma ba a da tabbacin cewa daga gurin Allah ta zo kai ana da garantin ma ba daga gurin Allah bane wani ne kantara ƙaryansa ya fito da ita ya tsara ta ya shirya ta kaga ba za a bauta wa Allah da wannan ba to wannan ka'ida ce ta malamai na tarihi da suka sanya cewar riwayar da za ta zo take bayyana rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko abin da ke da alaka da annabi idan ta zamanto batta da alaka da aqida batta da alaka da shari'a za a karba saboda me kar a samu gidi babba a sirar annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ya zama tana da alaka da aqida tana da alaka da shari'a ba za a karba ba sai ingantacciyar riwaya to yanzu wannan riwaya da muka karanta ta Imam Suhaili mun ce ba ta da isnadi kuma ita ce take bayyana cewar Abu Lahab ya yanta Suwayba sakamakon bushara da ta zo ta masa kan haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yanta Suwayban da yayi kuma sai ya amfane shi a lahirarsa bayan rasuwansa dan uwansa Al-Abbas sai ya dauki shekaru bai ganshi a mafarki ba bai mafarkinsa ba wata rana kwatsam sai ganshi a mafarki sai yake tambayansa yaya kake sai ce ai tunda na bar ku na taho ga Allah ma'ana Allah ya dauki rayuwarsa ban hadu da ban samu hutu ba ina cikin matsanancin yanayi ana gana mun azaba sai dai kuma ana sassauta mun azaban duk ranar litinin to me yasa ake sassauta masa azaban duk ranar litinin saboda bai wasa Suwayba da tazo ta masa bishara cewa matar dan uwansa Abdullahi ta haifi jinjiri sai ya ji dadin wannan bisharar yayi murna da wannan bishara kenan yanzu yayi murna da haihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce je ki ke yantacciya ce wannan riwayar Imam Suhaili ya kawo ta cikin Ar-Raudul Unuf amma babu isnadi kaga riwaya ce mai rauni ke to yanzu wannan riwayar ya halatta muriketa wajen ibada tun daga tan kaida na malaman tarihi cewar riwayar da ta zo mai rauni ba za a yi amfani da ita ba wajen ibada ba za a amfani da ita ba wajen akida saboda ba a bauta wa Allah sai da ingantaccen nassi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ake bauta wa Allah da shi to kaga kenan ta wannan bangare wannan riwaya ta Imam Suhaini da yake cikin Raudul Ulum ba za a kafa hujja da ita ba a wannan gaban to mu koma baya kada riwayar Bukhari ai za a ce to ai nassin gashi nan a cikin Bukhari idan ba a karbi na cikin littafin sira na Ar-Raudul Ulum na Suhaili ba saboda ba sanadi to ai yazo nassin yazo cikin Bukhari eh tabbas yazo cikin Bukhari ko mun karanta nassin kamar yadda yazo cikin Bukhari mun ga nassin yanda ya bayyana ai bai yi bayanin dalilin da ya sanya Abu Lahab ya enta Suwayba ba to mu dauka ma akan nassin da yazo cikin Bukhari za ka kafa hujja da shi to shi ma mu sake duban sa karo na biyu wannan nassi na cikin Sahihul Bukhari nassi ne da aka samo shi daga Urwa dan Zubair waye Urwa dan Zubair Urwa dan Zubair ba sahabi bane tabi'i ne to a ina yaji bai bayyana inda yaji ba yace qala urwatu ibn zubair ai mun ji nassin urwa dan zubair yace wa suwaybatu maulatun li abi lahab urwa dan zubair yace ita suwayba maulata abu lahab wato yantacciyar abu lahab kana abu lahab a atakaha abu lahab ya yantata fa arda'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ta shahid da manzon allah sallallahu alaihi wasallam falamma mata abu lahab lokacin da abu lahab ya mutu uriya ba'du ahlihi bi sharri hiba sai aka nuna ma wani daga cikin sashen iyalansa aka nuna masa shi a cikin matsanancin yanayi ana gana masa azaba sai wannan wani daga cikin iyalan nasa yake tambayansa yake ce masa ma zalakita me kaje ka tarar me kaje ka riska sai Abu Lahab yace lam alqa ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi ataqati Suwayba yace ai tunda na tafi na barku ban samu kaina cikin sassauci ba ina cikin azaba face dan ruwa da aka dan shayar da ni daga wannan guri sai nuna yar fata da take tsakanin yatsan nuni da babban yatsa dan a sassauta masa azaba wannan magana ta wace ce ana gane bayanin wannan magana Urwa dan Zubair Urwa dan Zubair kuma wane ne shi tabi'i ne to aina ya samu magana kaga dai bai rayu da annabi yayi riwaya daga annabi ba aina ya samu wannan batu nasa wannan magana ta sa ina ya samu bai ce sahabi wani ya gaya masa yanzu da ya ce ya ji gurin babansa misali mu ce Zubairu ko kuma ya ce ya ji gurin umansa Aisha umansa ce shi Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam to kaga za a ce magana ta sa tana da karfi tana da silsila to amma wannan bayani da yayi bai bayyana daga gurin waye ji ba cikin sahabbai to mecece sunan wannan riwaya ta sa gurin malaman hadisi suna kiran wannan riwayar da riwaya mursala to ita kuma riwaya wacce take mursala menene hukuncinta menene matsayinta gurin malaman hadisi ita riwaya mursala malaman hadisi suna lissafa ta cikin jerin hadisai masu rauni kaga in an kafa hujja ma da hadisin da yazo cikin Bukhari riwaya ce wacce take ne mursala riwaya ce wacce take mursala menene ma'anar mursal shine wanda tabi'i ya tsallake sahabi kawai ya kawo nasi wanda ke da alaka da zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to a ina yaje in ba a gurin sahabi ba dole a gun sahabi ne to amma in ya tsallake sahabi kaga ba a da tabbacin a ina yaje shin da gaskiya a gun sahabin yaje ko kuma a gurin wani dan uwansa tabi'i yaje wanda yaje a gurin sa shin sananne ne ko ba sananne bane yana cikin wanda suke masu adalci wanda za a iya karbar riwaya a gunsu ko ba a ciki kaga ba a sani ba kaga an samu matsala to shi yasa malaman hadisi suke daukar riwaya wacce take mursala daga cikin jinsi na riwayoyi wanda suke masu rauni Imam Muslim a cikin muqaddimar sahihinsa yake cewa wal mursalu minar riwayati fi asli qaulina wa qawli ahli al-ilm bil akhbar laysa bi hujja. Wannan shine maganar Imam Muslim cikin muqaddiman sahihinsa. Yace shi hadisi wanda yake mursali yana cikin riwayoyin da asali mu a gurin mu, inji Imam Muslim, da kuma gurin malaman hadisi ba hujja bane. Wannan shine bayanin Imam Muslim. Kenan a gurin Imam Muslim hadisi wanda yake mursali ba hujja bane, kuma a gurin sauran malaman hadisi ƴan uwansa hadisi wanda yake mursali ba hujja bane. Kuma haka aka samu daga gurin Ibn Abi Hatim a cikin littafinsa Al-Marasid, yake cewa sami'tu abi wa aba zur'ata yaqulani la yuhtajju bil marasili wa la taqumu al hujjatu illa bil asanid sihahi al muttasila wa kadha aqulu ana. Ibn Abi Hatim cikin littafinsa Al-Marasid yace naji daga babana kuma naji daga Abu Zur'a suna cewa ba a kafa hujja da hadisai wanda suke mursalai. Yace ni ma wannan shine ra'ayina, inji Ibn Abi Hatim. Imam Al-Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin silsilatul ahadith ad-da'ifati wal mawdu'a yake cewa annal hadith al-mursala min aqsam al-hadith ad-da'if. Yace hadisi wanda yake mursali yana cikin kashe-kashen hadisai wanda suke masu rauni, inda jumhuri ulama al-hadith a gurin galibin malaman hadisi. Kenan a gurin malaman hadisi, hadisi wanda yake mursali ba hadisi bane da za a kafa hujja da shi, ba hadisi bane wanda yake ingantacce, hadisi ne wanda yake mai rauni. To kaga koda wannan hadisi ya zo cikin Sahihul Bukhari, bai zama a gurin malaman hadisi cikin hadisan da za a kafa hujja da shi ba, saboda ya zo hadisi ne mursali. Hadisi mursali kuma shine hadisin da tabi'i ya ambaci hadisin ba tare da ya ambaci sunan sahabi ba, ba tare da ya jingina hadisin zuwa ga sahabi ba, tare da cewa shi tabi'in nan fa bai rayu da annabi ba, bai ji gurin annabi ba. Ya kamata wanda ya rayu da su sune tabi'ai, su ya rayu da su sune ya ji daga gurin su. Ya kamata ya ambaci sunan tabi'i, amma idan ya boye sunan tabi'i kawai ya ambaci riwaya, to nan riwayar malaman hadisi suna kiranta riwaya mursala. Kenan yanzu wannan riwayar da tazo cikin Sahihul Bukhari riwaya ce wacce take mursala, malaman hadisi kuma riwaya mursala suna daukanta cikin jinsin riwayoyi wanda suke masu rauni. Sai dai kuma in mun dawo gurin malaman fiqihu, nan kadan daga cikin malaman fiqihu ne ba su aiki da riwaya mursala, amma galibin malaman fiqihu suna aiki da riwaya mursala, kamar yadda Imam An-Nawawi ya bayyana cikin Sharh Sahih Muslim da yazo sai yake bayani. Inji Imam An-Nawawi karkashin bayanin Imam Muslim yake cewa maganan da Imam Muslim yayi cewar ba a kafa hujja da hadisi wanda yake mursali, yace akan wannan Imam Shafi'i ya tafi da wasu ƴan tsiraru cikin malaman fiqihu. Yace to amma kuma galibin malaman fiqihu suna kafa hujja da hadisi mursali. Yace Imam Abu Hanifa yana kafa hujja da hadisi mursali, Imam na Malikin yana kafa hujja da hadisi mursali, Imam Ahmad yana kafa hujja da hadisi mursali, da wasu daga cikin malaman fiqihu. Kenan yanzu mun fahimci bayanin nan, sai mu ce malaman hadisi ba su amfani da hadisi mursali kuma ba su dauke shi ingantacce ba. To kaga yanzu in mun koma bangaren malaman hadisi, wannan riwayar da tazo cikin Bukhari ba za a yi aiki da ita ba, kenan babu hujja. Yanzu hujja ta fadi. To amma idan mun koma gurin malaman fiqihu, kaɗan ne daga cikin malaman fiqihu ba su kafa hujja da hadisi mursali, mafi yawansu suna kafa hujja da hadisi mursali. To ba matsala, yanzu mu ɗauki ra'ayin malaman fiqihu. An gane bayani na cewa mu kafa hujja da hadisi mursali. To ko da mun kafa hujja da hadisi mursali, ba zai zama ya ba da hujja ma wanda yake biki na murna haihuwa annabi ya ce wannan hujjansa ne akan wannan ibada ce, ba zai zama hujja ba. Ko da mun ɗauki ɓangaren malaman fiqihun da suke ganin ya kamata a yi aiki da hadisi mursali, wancan riwaya ta Suhailikan mun yi kwandemin ɗinta, me yasa? Saboda ba ta da sanadi. Shi kuma ita kuma riwayar da ta zo ba ta da sanadi, ba a bauta wa Allah da ita, saboda riwaya ce wacce take mai rauni. To kaga wancan mun ajiye ta. Yanzu maganar da muke, wannan riwayar da ta zo cikin Sahihul Bukhari wacce aka samo ta daga Urwa ɗan Zubairu, Urwa ɗan Zubairu kuma bai jingina zuwa ga wani sahabi ba, kaga shi ma riwayar ta ta mursala ce malaman hadisi sun yi condemning dinta amma wasu daga cikin malaman fiqh suna aiki da ita to mu je bangaren wanda suke aiki da ita mu dauka mu duba in mun dauka a bangaren wanda suke aiki da ita shin za ta zama hujja nan ma ba za ta zama hujja ba ta yaya me yasa dalilai guda hudu dalili na farko mu duba mu gani aikin da Abu Lahab yayi wani irin aiki Abu Lahab yayi kaman ba a tare da ni ko wani irin aiki Abu Lahab yayi yanta Suwayba shine aikin da yayi ko me yasa ya yanta Suwayba saboda murnan an masa bushara kan haihuwa annabi ko to mu duba mu gani lokacin da aka zo aka yi bushara wa Abu Lahab akan cewa an haifa wa dan uwansa da yayi murna ya yanta Suwayba shin duk shekara yana maimaita wannan murnan to sai mu ce in ana so a kafa hujja da wannan asari na Urwa dan Zubair cewa Abu Lahab ya yanta Suwayba yasa Allah ya saka masa to ina yaga kai musulmi kuma me yasa ya yanta Suwayban murna haihuwa annabi to ina yaga kai musulmi ga wanda ma ba musulmi ba yayi murna haihuwa annabi kuma an saka masa to in musulmi yayya kake tsammanin abun zai kasance sai mu ce surar ta bambanta na Abu Lahab kai ma sai kai so dai karka maimaita Abu Lahab shekara in take wayo ba annabi ba tunda yayi so dai shikenan to idan kana so ka riki wannan aiki na Abu Lahab a matsayin hujja to kai ma irin nasa kai so dai sai ka tsaya yi so dai kuma ba zai yiwu ba me yasa saboda shi lokacin da aka yi haihuwan ne bai kafa hujja da wannan aiki na Abu Lahab ba shi ma yana murnan haihuwarsa ko kuma kai da ka zo bayan annabi kafi annabi fahimtan wannan aiki karin dora al'ummarsa akai to da annabi zai dora al'ummarsa akai annabi bai dora al'ummarsa ba har ya koma ga Allah to sai sahabbansa suka kaga a ce sun fi annabi da sahabbansa yadda da wannan to dole sai yadda cewa sun yi mutuwan Abu Lahab kuma annabi bai kafa hujja da aikin Abu Lahab ba cewa bari duk shekara yana yin murna haihuwarsa tun daga Abu Lahab da ya je an saka masa saboda ya yi murna haihuwarsa annabi bai fahimci wannan nassin haka ba ya kamata mu fahimci wannan ɗan uwa to dole ya zamanto wanda zai kafa hujja da wannan in ya fahimci cewa Abu Lahab dalilin da yasa Allah ya sassauta masa azaba shine saboda murna haihuwa annabi in ya fahimci haka to ya aka yi annabi bai fahimci hakan ba ya fi annabi fahimta ya aka yi sahabban annabi ba su fahimci haka ba ya fi sahabban annabi fahimta in ya yadda bai fi su ba to yana kambata wannan shine ɗayan wannan ko ɗayan wannan abu na ƙarshe wato wannan nasoshi da muka karanta ƴan uwa musulmi in kun kula da su kai tsaye ba za ku ce nasoshi ne wanda suke ingantattu ba ko yanzu nasin da yake cikin Raudul Unuf littafin sira na Suhaili ai ba shi da isnadi kaga shi mai rauni ne nasin da yake cikin Sahihul Bukhari shi kuma mursali ne malaman hadisi suna daukansa a matsayin nassi mai rauni tare da ta malaman fiqh suna wasu daga cikin su suna daukansa a matsayin ingantacce to kaga daga cikin matsalan dan bid'a zai bar nassi sahihi sarihi sai ya je yana lalume cikin duhu wajen bada kariya bakin din bid'arsa yanzu menene annabi yayi akan haihuwarsa ba azumi yayi ba wannan nasi ya zo sahihi sarihi sai aka kyale shi kuma sai aka je nassin da ba nasi ba ko kuma nassin da bai inganta ba da karfin tuwo ake so a kafa hujja da shi wajen ibada kan murna haihuwa annabi alhali kuma ga ibadar da annabi ya shar'anta mana an tambaye shi me yasa yake azumin ranar litinin yace zaka yawmul wulidtu fihi wannan rana ne da aka haife ni cikin sa wannan nasi ne ingantacce ma musulmi ya fitar da shi cikin sahihinsa to dan bid'a nasi zai zo gashi sahihi ingantacce sarihi gashi nan karara sai ya kyale shi sai ya koma nassin da bai inganta ba ko kuma nassi da ba sarihi ba bai fito karara ba sai ya ta kokarin daukan sa yana so ya ajiye shi akan bid'a sai ba wa bid'a sakariya ya kafa hujja da shi wajen bid'arsa wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kullu bid'atin dalala duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai yi wa'azi zai karantar zai ja hankali yana maimaita waɗannan abubuwa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وانا ينا تكي مقدمة دع النبي يكي غالبي إذن يزو زي كرنتر زي وأزي زي جاهنكلي زي خطبة ينا خير الهدى هدى محمد mafi fice shari'a shine shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yace wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a batace babu bid'a da za a ce wannan bid'a ce mai kyau duk bid'a dukkan ta babu kyakkyawa cikin ta duka batace to kaga kenan yanzu wannan aiki na Abu Lahab musulmi ba zai kafa hujja da shi ba wajen ibadar bikin murnan haihuwa annabi tunda ana daukar ta a matsayin ibada sai zama daga cikin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu wannan biki da yake a matsayin ibada Allah ya mai masa da kayansa bashi da lada a gurin Allah dama idan kana so kai ibada a gurin Allah ka samu lada sai ta cika sharuɗa guda biyu sharadi na farko ya zama kaidan Allah to shi yanzu dan Allah yake ba matsala ya cika wannan sharadi sharadi na biyu ya zama yayi koyi da annabi to ya rasa wannan sharadin sai zama aikin sa aikin banza ne yanzu duk wanda yayi aiki ya rasa yin aikin dan Allah koda yayi koyi da annabi aikin banza ne wanda kuma yayi aikin dan Allah amma aka rasa koyi da annabi yayi aikin banza kenan idan kana so aikin ka ya zaman to ya karbi gurin Allah Allah ya saka maka bisa wannan aikin ya cika sharuɗa guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a aikin nan naka ba dan ayyaba kai ba ba dan ka aburge ka burge wasu kai ba kai ne dan Allah subhanahu wataala ka cika sharadi na farko sharadi na biyu wannan aikin da kake kana yin sa gurgudun yanda annabi yayi gurgudun yanda annabi ya karantar to aikin ka karbabbe ne gurin Allah idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa aikin banza mutun yayi dalilai kuma da dama sun tabbatar da haka shine kaga man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina hunafa ana aghna ash-shuraka'i 'ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu kaga kun ga wadannan nasoshi sun nuna mana cewa wadannan sharuɗa dole sai an same su Allah ya karbi aiki sharadi na farko yi don Allah shi yasa annabi yace Allah ya faɗi cikin hadithul qudusi man amila amalan laysa alayhi amman man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'i ghairi ya tara ni da wani wanda ba ni ba ma'ana aikin da ni ya kamata a kebe da shi sai yayi dan wani Allah ya ce taraktu huwa shirkahu na bar shi da wannan aiki nasa bana bukata wanda yayi dan shi ya samu ladan gunsa sai dan kuma annabi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa fi riwa ma laysa fihi fa huwa raddu to kaga wadannan sharuɗa guda biyu dole sai sun cika sannan aiki ya zamanto karbabbe gurin Allah subhanahu wataala wannan aiki koda an yi shi dan Allah idan aka rasa sharadi na biyu koyi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan aiki zai zamanto aikin banza to anan dorawa akan inda muka tsaya yace wa kanatu wiladatuhu fi dari abi talibin bi shi'bi bani hashim haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance fi dari abi talib ta kasance a gidan abu talib wato a gidan abu talib aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bi shi'bi bani hashim a kogon bani hashim kogon bani hashim yana cikin gidan abu talib saboda a lokacin abu talib shine dattijo cikin wannan kabila ta bani hashim to sai zamanto duk wani abu da aka debo kansa ake yowa da shi to shi yasa duk wani muhimmin abu na bani hashim a gidan abu talib ake to shi lokacin da naquda ya taso wa mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tafi gidan abu talib ta haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a can yace wa kanat qabilatuhu shifa'u ummu abdurrahman bin auf radiyallahu anhu wacce ta karbi haihuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce ash-shifa'u ash-shifa'u bint auf bin abdul harith bin zuhra bin kilab wato ita wannan ash-shifa'u ta hada dangantaka da mahaifiyar annabi amina sun fito daga kabila guda kabilar banu zuhra mun san mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito da kabilar banu zuhra to haka ita ma ash-shifa'u ta fito da kabilar banu zuhra shi yasa lokacin da naquda ya kama amina mahaifiyar annabi sai wannan yar uwa tata wacce suka fito da kabila guda tazo take taimaka mata har ta samu ta haihu cikin lafiya to ya zama ita ta karbi haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan ash-shifa'u mahaifiyar Abdurrahman bin Auf Allah madaukakin sarki ya mata gamdakatar da musulunta ta musulunta tana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ita da yarta wacce ake kiranta Atikatu bint Auf sun musulunta ita ta musulunta yarta ta musulunta danta ya musulunta Abdurrahman bin Auf shi kuma Abdurrahman bin Auf yana cikin al-asharatul mubashiruna bil janna yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna to wannan mahaifiya tasa ta musulunta shi ma ya musulunta yar uwarsa Atika ita ma ta musulunta ta yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ash-shifa'u sannan kuma da annabi ya tashi hijira daga makka zai koma madina tana cikin al-muhajirat tana cikin wanda suka yi hijira daga makka suka dawo garin madina kenan yanzu Allah subhanahu wataala idan ya ambaci al-muhajiruna wal ansaru a cikin al-qur'ani ya jinjina musu tana ciki was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhum tana ciki Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna kuma wadanda suka yi rigaye na farko min al-muhajirina cikin al-muhajirin kaga ash-shifa'u tana cikin al-muhajirun wal ansar daga kuma cikin al-ansar radiyallahu anhum Allah ya yaddada su kenan ash-shifa'u Allah ya yaddada ita kuma ita ta karbi haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam waradu anhu kuma su ma sun yaddada Allah wannan sheda ne Allah ya musu Allah ya duba zukatansu sai ya bayyana wa duniya cewa ya yaddada su saboda zukatansu kubutattu ne zukatunsu wankakku ne Allah da ya duba zuciyarsu sai ya ce ya yaddada su ya duba nagartattun ayyukansu sai ya ce ya yaddada su sannan Allah da ya duba zuciyarsu sai ya ce su ma sun yaddada Allah wannan sheda ne Allah subhanahu wataala ya musu to ita wannan ash-shifa'u bint Auf bin Abdul Harith bin Zuhra bin Kilab tana cikin wadanda Allah madaukakin sarki ya yadda da su kuma suka yadda da Allah ta rasu gabanin annabi ya rasu wato a rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya mata rasuwa bayan ta rasu sai danta Abdurrahman bin Auf ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulullah mahaifiyata ta rasu shin zan iya yanta mata baiwa kamar ya yanta mata baiwa da nufin in ya yanta baiwan ladan Allah ya kai mata Abdurrahman dan Auf yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace zaka iya to shi yasa su daga cikin malamai suke ganin cewa da zai iya wani aikin alkaini da niyyar Allah ya kai ladan wannan aikin alkaini ga iyayensa kamar Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tafi da wannan fahimtar cikin littafinsa Ahkamul Jana'iz ko Jina'iz wa bid'a. Ya tafi da wannan fahimtar cewa da zai iya aiki na alkaini da niyyar Allah madaukakin sarki ya kai ladan wa iyayensa da suka rasu. Ya kafa hujja da ayar wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'a al awfa. Da kuma yana daga cikin sa'ayin iyaye. Laysa lil insani illa ma sa'a. Mutum ba abin da zai samu sai abin da yayi sa'ayi, yayi kai kawo. Abin da kai kawo zaka samu sakamakon sa. Amma abin da ba kai kawo ba zaka samu sakamakon sa ba. Kaman kai ne yanzu da mana ta fadi. Sai ka nada kafanka ka zauna a gidanka. Lokacin da aka fara girbi sai ka ce to ni ina nawa wani sa'ayi kai da damana ta fadi. To amma wanda damana ta fadi yaje yayi sassabe kaga yayi sa'ayi. Yayi noma. Yayi shuka. Ya sa taki. Yayi barema. Ya kula da gonar. Kaga lokacin da aka zo girbi ai zai samu sakamakon sa'ayin sa ko? To amma wanda bai haka ba fa. Laysa lil insani illa ma sa'a. Mutum ba zai samu sakamako ba sai sa'ayinsa abin da yayi. Wa anna sa'ayahu sawfa yura. Sa'ayinsa kuma za a nuna masa shi ranan tashin kiyama. Thumma yujzahu al-jazaa' al-awfa. Kuma a saka masa sakamako wanda yake cikakke. Sai Nasiruddin Al-Albani ya ce wannan zai nuna maka cewar da yanzu idan yazo yayi aikin nagarta yayi da nufin Allah kai ladan ga iyayensa Allah zai kai saboda me yana daga cikin sa'ayi na iyayensa sune sababin zuwan sa duniya. Tunda sa'ayi ne na iyayensa kenan yanzu iyayensa za su iya cin me gajiyarsa. To wannan yana daga cikin hujja da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kafa hujja da shi cewar da zai iya sadaukar da aikinsa ga mahaifinsa da ya rasu ko kuma mahaifiyarsa. Amma wanda ba da ba fa yace babu wannan hali saboda ba zai zama karkashin sa'ayinsa ba. Walamma wulida arsalat ummuhu li jaddihi tubashshiruhu fa aqbala masruran wa sammahu muhammadan. Lokacin da aka haife annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, walamma wulida, lokacin da aka haife annabi sallallahu alaihi wa sallam, arsalat ummuhu li jaddihi, sai mahaifiyar annabi Amina ta aika wa kakansa Abdul Muttalib tubashshiruhu, tana masa albishir da samun jika, tana masa albishir da samun jika. Lokacin da albishir ya isa gare shi, fa aqbala masruran, sai taho yana mai farin ciki da wannan jika da aka haifa masa. Da yazo wa sammahu muhammada, sai rada masa suna Muhammad. Kenan yanzu kakan annabi shi ya rada annabi sallallahu alaihi wasallam suna Muhammadu, kuma shi ne masa kaciya. Riwayoyi ne guda biyu. Wata riwayar ta ce kakansa ne ya rada masa suna Muhammad kamar yadda aka ambata mana cikin wannan littafi, sannan ya masa kaciya. Wata riwayar kuma ta ce a'a, ba kakansa ba ne ya rada masa suna Muhammad, mahaifiyarsa da kanta ita ta rada annabi sallallahu alaihi wa sallam suna Muhammad, kuma ita ta rada masa suna Ahmad. Sannan batun kaciya kuma ba wanda ya ga al'aura annabi da kaciyarsa ya zo. Akwai riwayar da ta bayyana haka, riwayar Abu Nu'aym. Abu Nu'aym ya kawo cikin dalailun nubuwa wacce aka samo daga Buraida da shi da Ibn Abbas, Allah yarda da su, waɗannan sahabbai ne. Suka ce ra'at aminatu fi manamiha, Amina da ta kwanta bacci daren da za in ta wayi gari za ta haifi annabi, sai ta yi mafarki cikin baccinta ana ce mata innaki kad hamalti bi khairil bariya, lallai ke kin dauki cikin mafificin halitta. Wa sayyidul alamina, kuma shugaban talikai. Fa idza walidtihi, idan kika haife shi fasammihi ahmada wa muhammada, in kika haife shi ki rada masa suna Ahmad da Muhammad. To shine da aka wayi gari ta haifi annabi, abinda ta gani cikin baccinta kawai sai ta rada masa wannan suna, ta kira shi Ahmad, ta kira shi Muhammad. Wannan Abu Nu'aym ya kawo cikin littafinsa Dalailun Nubuwa. Shine da yawa daga cikin malaman sira da tarihi suke rinjayar da cewar wanda ya rada annabi sallallahu alaihi wasallam wannan suna Muhammad mahaifiyarsa ce ita kuma sakamakon gani da ta yi cikin baccinta da ta kwanta bacci cewa ita tana dauke da cikin mafificin halitta shugaban talikai idan ta haife shi to ta rada masa suna Ahmad kuma ta rada masa suna Muhammad saboda sunansa a cikin littattafan al'ummun da suka gabace mu Ahmad sunansa kuma a cikin alqur'ani Muhammad kaga wannan a cikin baccinta to shine da ta haife shi sai ta rada masa suna Muhammad kuma ta rada masa suna Ahmad shi kakansa kawai yazo ya same shi ne an riga an rada masa suna kuma da yawa daga cikin malaman tarihi sun firin jayar da wannan to ina ga saboda kurewan lokaci duk da dai ba mu samu mun je kan gaba ba kuma gashi wannan halka za ta zama ita ce halkan mu ta karshe sai Allah ya kai mu bayan azumin Ramadana to amma idan muka zo insha Allah sai mu tashi daga kan wannan gaba na radawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.